الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا ينقوا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 26 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na yau na ga wata ne 30 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun je karshen suratul Baqara, yau kuma zamu tashi farkon suratul Ali Imran, haka ne ko? Sura ta uku a cikin jerin surorin Al-Qur'ani in ka faro kirge daga sama. Kafin nan akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yayi tambaya dangane da wani nau'i na ciniki da mutane suke yi mai farashi biyu, a ce idan kuɗi hannu ne naira 1000, amma idan bashi ne zuwa ƙarshen wata 1,200 ko da 300 ko da 250, shin ya halatta ko bai halatta ba? Malami sun yi sabani dangane da wannan nau'i na kasuwanci, waɗansu sun ba da fatawar halaccinsa, waɗansu sun ba da fatawar haramcinsa, amma dai zance mafi inganci irin wannan kasuwancin haramun ne, domin yana ɗaukan sifa ta bai'a ta yi nufi bai'a ta wani ɓangare, zai iya yin kamanceceniya da cinikayya biyu cikin ciniki ɗaya, domin hajar guda ɗaya ce, sai mai ita ba da farashi biyu, idan kuɗi hannu ne kawo kaza, idan bashi ne kuma ya zama kaza. To kaga wato kamar 200 nan da ta hau akan naira 1000 ta zanto fi muqabilat ta'khir, jinkiri da aka yi, wanda ɗaya daga cikin sufofi na riba ta bashi ya shafi wannan, kamar yadda muka karanta idan muka manta ba a darasin shekaran jiya. Don haka dai zance mafi inganci irin wannan kasuwancin haramun ne. Wannan kuma yana cewa su direbobi ne sukan ɗauki jakai da dawaki wani lokacin da karnuka daga nan gudun su kai kasashen dawaki da karnuka, wani lokacin ma su ɗauki gawa ta wani arne da ya mutu a nan don a kai shi garin su a kudu a binne shi a bisa ga binnewa irin ta gargajiya, ya halatta? A gaskiya idan muka kalli abin ta fuskar wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan, za mu ce bai halatta ba, domin lokacin da kai lodin kayan karnuka ko jakai ko dawakai ka kai ga waɗanda za su ci, wanda sun waɗannan al'amura haramun ne da nassin shari'ar musulunci, to ka mara baya wato ainihin a ta haramun. Kila wanda ya iya musu abinda zai ce da kai, to ai su kafirai ne, hakan ba haramun bane akan su. Wannan sai mu ce da kai sai a koma mas'alal halil kuffaru muqatabuna bi furu'i shari'a am ghayru muqatabin furu'i shari'a, shin umarni na sallah da azumi da yin zakka da aikin haji ya shafi kafirai ko bai shafe su ba? Sannan hani na cewa karka yi zina, karka yi sata, karka ci naman kare, karka ci wato ainihin jaki, dan doki wani abu ne daban wanda malamai sun yi sabani, karka ci jaki, jaki kuma shi wanda yake na gida banda na daji, wannan shin wannan hanin ya shafi kafirai ko bai shafe su ba? Ina ba ta an fahimta, waɗansu suka ce ya shafi kafirai, waɗansu suka ce bai shafi kafirai ba, amma zance mafi inganci ita ma akan wannan matsala ta usulu al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a, irin yanda aka yi musu magana da cewa su yi imani, haka kuma ake musu magana da yin sallah, haka kuma aka hana su yin zina da yin tata da cin kare da cin jaki na gida da sauran al'amura da aka hana su, irin yanda za a kama su a yi musu azaba saboda rashin yin imani, to haka za a yi musu azaba saboda rashin sallah, saboda rashin azumi, saboda rashin zakka, saboda rashin aikin haji. Ina fatan kun fahimta, domin da kan za mu ga ayoyi da suke nuna haka. Ubangiji ta Allah ya ce ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, dai daga cikin laifukan su kenan, wa lam nakum nut'imul miskin, nabi kenan, wa kunna naqudu ma al khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin, na karshe shi ya shafi asalin imani da aqida, amma waɗannan dukkan su furu'u shari'a ne, kuma za ka faɗi wannan yana cikin laifukan su. Sannan Allah ce ara'aita allazi yukazzibu biddin fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, التكذيب بيوم الدين شنو اصلا عقيده دين اما ابين ده يشافي واتو رشن سيروا رشن سيد ده مسكيني دن ني مرايا دنگني ده حقن سا wannan duk suna cikin furu' al-shari'a kuma in suka yi laifi kan wannan sai an kama su da shi dan haka dai ba a cewa to ai su kafirai ne maganan haramcin abin da ya shafi kare bai shafe su ba dan mutum ya kai musu babu laifi a'a haramun ne su tukare irin yadda haramun ne su yi shirka wajibi ne su yi imani irin yadda wajibi ne su yi sallah idan har suka tukare to za a kama su da laifin cin kare a kama su da laifin rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ninka kenan kuma za a kama su wato ainihin da cewa ba su yi kaza ba duk abin da kasan shari'a ta yi umarni don haka dai ta wannan fuska sai mu ga cewa wato bai kamata mutum ya taimaka musu ba zai shiga fadin fadin Allah ta'ala wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan tambaya ta uku yana cewa dangane da na saurari karatunka da kai dangane da abin da ya shafi riba to ni dai ma'aikacin banki ne kuma jin wannan bayani ya tayar mini da hankali kwarai da gaske a matsayina na ma'aikacin banki ina neman shawarar malam akan wannan lamari menene abin yi ya shafe mu ne mu duka kan menene abin yi gaba daya akan mu riba dai kan dole a nisance ta Allah ce fa in lam tafa'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasul in har kun ki dainawa to ku shirya da wani gagarumin yaki daga Allah da manzansa haka Allah madaukakin sarki ne kaga dole ne mu neman wa kanmu mafita dangane da abin da ya shafi riba kuma lalle ne mu'amala ta banki akwai riba a ciki wadansu sukan dau rigindi su ce ai bankuna yan kasuwa ne he to amma a banki fa babu haram ko halal cikin kasuwancin su yadda za su baka rance su sanya riba cikin rancen dan ka je ka sayo shinkafa daga waje ka kawo gida ko dan kai wata kwangila da aka baka haka za su ba da rance ga kamfanin barasa don ya kara bunkasa harkarsa ta barasa haka ne ko ba haka bane to kaga ai mu a maduba ta musulunci ya halatta harkar giya ya halatta ba haka idan wani ya ce shi cinikin su shine tsari na karnuka zai je ya saro su a inda karnuka suke araha don ya kai inda suke tsada ko ya saro jakai inda suke araha don ya kai inda suke tsada a ci a bashi kuɗi da yawa banki za su ba shi rance ba za su ce wannan bai halatta ba mu a kundin mu to wannan kuma sai zama kasuwanci halattacce to wannan fa banda mu'amalolin da wanda kowa ya san akwai ciki dan haka lalle abin da ya zama wajibi ga dukkan al'ummar musulmi shine yaya zamu mu tsame kanmu daga wannan tsari na tattalin arziki mai cike da riba wanda turawan yammacin duniya suka kawo mana suka sunnanta mana suka farlanta mana kamar yadda na faɗa zamu iya yi manyan bankunan mu na Najeriya da dama akwai wanda suke mallakar musulmai ne jarin su 100% musulmai ne akwai wanda 80 akwai wanda 70 cikin 100 din musulmai ne a ciki saboda haka za su iya juya system din ya zanto daidai da tsari na musulunci idan suna so akwai ma wani banki irin community bank nan a wata jiha cikin jihohin mu ta nan arewa a wata local government cikin local government din waɗannan jihohin da wata rana wani dalili ya kai mu na da'awa muka je ziyara muke tattauna matsalolin suka ce ai su da suka so su tsamar da kansu daga riba sai suka bude banki da suna community bank na bankin mutanen ƙauyen su ko mutanen karkarar su ko yankin su amma tsare-tsaren sa gaba daya na bayar da rance ko karba ko menene gaba daya na musulunci suke yi kawai su kafa sign board ne su ce bankin musulunci shine busi ba amma karkashin kasa abin da suke gudanarwa kenan kuma a wannan shekarar daidai lokacin da muka je a ban suka ce shekara biyu ko uku bincike ya nuna a bankuna irin nasu a kasan nan su suka yi na daya wajen kyautata mu'amala kuma an ba su takardar yabo daga gwamnati to kaga tsarin da suke bi na musulunci ne to saboda kaga mutanen mu za su iya wannan da haka abin da yake wajibi in ba dai ta hanyar irin waɗannan ƙananan bankuna na unguwa ko na karkara mu san yadda za mu samu tsari na musulunci a samu masu kishi cikin mu amma a samu kuma in ma jihohin da suka fara magana cewa shari'ar musulunci irin jihar Zamfara irin jihar Bauchi irin jihar Kano irin jihar Borno irin jihar Yobe kuma su haɗa kai ba suna da Bank of the North bane 'yan arewa to su zo su yi wani North East Bank mana su sa masa wannan sunan amma ya kasance karkashin kasa tsari na musulunci yake gudanarwa idan aka haɗu tsakanin Yobe da Bauchi da Borno da Taraba ba za su iya wannan ba in ma Taraba ta ki Gombe in aka samu hudu cikin jihohi guda shida kai na arewa maso gabas za su iya wannan to ballantana kuma haɗu da Zamfara da Kebbi da Sokoto za su iya wannan ko Zamfara ta yi ita kadai ko ne shi kadai ba mu dai da uzuri a wajen Allah na cewa wai larura tana da iyakacin lokaci amma mu larurar mu yau shekara 40 tun da aka ba mu 'yancin kai muke cin larura har yau haka za mu mutu muna cin larura? Kuma aikata banki sai ku yi haƙuri, aikin na kanku, ga wani manajan banki na shi ma zo daga Kano yau duk tashi shi. Sai ku yi haƙuri. Wato dai gaskiya akwai amfani da za ku yi mana, kuma sana ta fuskar tattalin arziki, ku haɗu da malamai na addini waɗanda suka karanci addini suka san ina riba take shiga take fita, sai a haɗu sai a tsara wannan abin. Alal aƙalli ya zanto an fara aikin a rubuce, an sanya tubalin gini, sannan kuma a hankali insha Allah komai zai zo, ta hanyar ƙananan hukumomi, ta hanyar jihohi, ta hanyar ɗaiɗaikun mawadata waɗanda Allah ya ba su hali, kuma Allah ya arzuta su suna da imani, sai ga an samu an yi gyara a hankali. Amma matuƙar ba mu fara gyara ba, muka ce larura larura, wallahi ba mu da hanzari a wajen Allah ranar tashin kiyama. Allah ba mu ikon tuba, Allah ba mu ikon dainawa. Allah ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna wa la tuzlamun. La tuzlamuna wa la tuzlamun. La tuzlamuna wa la tuzlamun. Kar ku zalunci wani kuma kar a zalunce ku. Suratu Ali Imran surati Madaniya. Kuma ita ce sura ta uku a cikin jerin surorin Al-Qur'ani daga sama, tana kunshe da ayoyi 200. Kuma yana daga cikin falalarta, tana cikin surori guda bakwai da suka fi tsawo, waɗanda manzon Allah ya bayyana cewa dukkan wanda ya haddace su ya san ba annasu ya zama malami. Suratul Baqara, suratul Ali Imran, suratul Nisa, suratul Ma'ida, da kuma wato ainihin suratul An'am da suratul A'raf, ta bakwai ita ce suratul Yunus bisa ga zance mafi inganci. Kamar yadda muka faɗa a muqaddimar da muka yi ta fara suratul Baqara. Sannan kuma da ita da suratul Baqara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin Muslim, za su zo su tsayawa mai karanta su ranar tashin kiyama sai sun cece shi daga wuta, sun kai shi gidan aljanna. Za su yi masa hujja don ya samu shiga gidan aljanna. Don haka sura ce wadda take mai falala ƙwarai da gaske. Kuma sanadiyar saukarta, Wafd Bani Najran, wata ƙungiya ta Kirista na garin Najran, wanda suka yi tattaki suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don gabatar da tambayoyinsu a wajensa. A shekara ta tara bayan hijira, a sanadiyar ta ne aka saukar da wannan sura tun daga aya ta 1 har zuwa ta 83. Don haka za ku ga batutuwa da maganganu kan Annabi Isa alaihi salam suna da yawa a cikin surar, domin ansa ne ga waɗancan har ya zuwa lokacin da aka je aka yi magana akan mubahala. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al lanatallahi 'alal kadhibin. Allah muke roƙo ya ba mu ikon fassara ta daidai da fahimtar ayoyinta daidai tare da yin aiki da su. Mai Allah ce,
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام.
بايم بسم الله الرحمن الرحيم وبنجدت ألف لام ميم وطنن كلمومي قداء أكو أهدد جوناكو هرفا قداء أكو دسك جينا ونن كلمة وبنجدت ألاني كتئي يسن أبند سكي نفي أجملة نوسو. Amma idan mun ware su a ɗaiɗaiku, mun san alif lalle alif ne ɗaya daga cikin huruful hijaiya, haka lamun, haka mimun, wanda su ne ake kira huruful mabani, da su ne ake gina kalmomi, wanda da kalmomi ake gina zance. Wato kamar ishara ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi cewa wannan alqur'ani da kuke gani, ya ku larabawa, an gina kalmominsa ne daga ɗaiɗaikun haruffa na larabci da kuka sani, wanda suke farawa da alifun su kare da ya'un, harfa 28 waɗanda ake kira huruful hijaiya ko kuma huruful mabani, harfan ginin kalma. Kuma jumlolin da ke cikin alqur'ani mai girma, su kuma an gina su ne daga ɗaiɗaikun waɗancan kalmomi da aka haɓaka, aka gina su daga haruffa ɗaiɗaiku. Don haka kenan zance ne da harshen larabci, wahayi ne daga Allah zuwa ga manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ake kalubalantar ku da shi cewa tun da kuma larabawa ne, me zai hana ku ari wannan alif din da lamun da mimun da makamantansu don ku gina kalmomi daga kalmomin, ku gina zantuka irin zantukan da za su yi daidai wa daida da Alkur'ani mai girma, ta hanyar mu'jiza, ta hanyar bada labarin gaibu, ta hanyar abin da ya kunsa na balaga da azancin magana da dabarun magana, in kun isa ku kawo. Alif lam mim, Allahu la ilaha illahu, Allah madaukakin sarki, babu abin bauta bisa ga cancanta sarki a sama ko a ƙasa. Wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakimul alim. Ubangiji ta'ala shine abin bauta a sama, shine abin bauta a ƙasa, ba wanda ya cancanci ai masa bauta cikin mala'iku ko mutane ko aljanu sai Allah madaukakin sarki shi kadai, dan shine ar-rabbu, shine al-khaliqu, shine al-ma'budu bihaq, banda shi ba mai wannan sifa daga cikin abin da muka ambata. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, sannan Allah shine al-hayyu, rayayye, madawwamiyar rayuwa wanda mutuwa bata zo mata. Sannan al-qayyum, wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayinsa, kamar yadda muka faɗa lokacin da muke fassara ayatul kursi, muka ce tsayayye ko wanda yake tsaye wajen gudanar da al'amuran bayinsa ba muna nufin tsayuwa kishiyar zama ba, a'a, tsayuwa da ma'anar kulawa, da ma'anar ba da kariya, da ma'anar bayar da tallafi da agadi, tsayuwa da ma'anar mallakar abin da ke cikin sama din da ƙasa. Allah shi kadai ne al-qayyum, saboda qayyumiyya dinsa ne ma ya zanto la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, saboda cikakkiyar qayyumiyya, la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, yaqsidu al-qist wa yarfa'uhu hijabuhu an-nur ko an-nar, law bayyanahu ko law da Allah zai bayyana da haskensa, la aharakat subuhati wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi, kamar da manzo Allah ya bada bayani. Da haka dai Ubangiji ta'ala yana da cikakkiyar qayyumiyya akan bayinsa, shine al-hayyu al-qayyum. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqq, Ubangiji ya saukar da littafi akan ka da gaskiya, musaddiqan lima bayna yadayhi, littafin da yake gaskata littattafan da suka gabace shi, at-taura, linjila, zabura, suhufu ibrahim, duk waɗannan littafai qur'ani ya gaskata su domin ya kunshi bayani game da su da kuma sunayen annabawan da aka turo musu. Wannan ya nuna gaskata waɗannan littafai. Wa anzala at-taurata wal-injil, kuma Allah shine wanda ya saukar da at-taura ya kuma saukar da al-injil, at-taurata annabi Musa, linjila kuma ta annabi Isa alaihi masallatu wassalam, min qablu, ya saukar da su tun kafin saukar al-qur'ani mai girma, ay min qabli nuzul al-qur'an, an saukar da at-taura da linjila ne tun kafin saukar al-qur'ani mai girma. Sai kuma yace wa anzala al-furqan, kuma Allah shine ya saukar da al-furqan, shi al-furqan din shine al-qur'ani mai girma, bi dalili qawlihi ta'ala tabaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira, an sa masa suna al-furqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil wa bayna tariq al-huda wa tariq ad-dalala wa bayna al-halal wal-haram, dan qur'ani na rarrabewa tsakanin hanya ta gaskiya da hanya da take ta ƙarya, qur'ani na rarrabewa tsakanin shari'a da abin da yake bata, qur'ani na rarrabewa tsakanin abin da yake halal da wanda yake haram. Da haka sai aka ce masa al-furqan, raba gardama, wato mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, wato sifa ce cikin sifofin al-qur'ani. Idan muka lura, ko da yake kafin mu lura da ayoyin, hadisi ya tabbata cikin musnad ɗin Imam Ahmad dan Hanbal, wanda aka karbo daga Wasila ibn al-Asqa, Allah shi kare da a gare shi, yace manzon Allah ya ce unzilat suhufu Ibrahim alayhi salam fi awwal laylatin min Ramadan, suhufu Ibrahim wato littafin da aka saukarwa annabi Ibrahim, an saukar da shi ne a dare na farko na cikin watan Ramadana. Wa unzilat at-tawratu li sittin madaina min Ramadan, an saukar da at-taura kwana shida da kamawar watan Ramadan. Sannan kuma wal injil li thalatha asharata khalat min Ramadan, an saukar da linjila bayan shudewar kwana 13 da kamawar watan Ramadan. Wa unzila al furqan li 24 khalat min Ramadan, manzo Allah ya ce an saukar da wato ainihin al-Qur'ani mai girma bayan shudewar kwana 24 cikin watan Ramadan, wato a daren 25 kenan, wanda dama ɗaya ne daga cikin dare da ake sa ran zuwan Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslimin. Ma'ana kaga farallan watan Ramadan waɗannan littafai gaba ɗaya a ciki aka saukar. Sai dai kar ku manta mun yi magana cewa saukar da Alkur'ani cewa an saukar da shi a Ramadana saukarwa ce ta farko daga Lauhul Mahfuz zuwa ga Baitul Izza ta sama'id duniya. Amma saukarwa ta biyu daga Baitul Izza zuwa ga manzon Allah wannan kam ya faru ne cikin shekaru 23, 13 a Makka kafin hijira, 10 kuma a Madina bayan hijira. Ina fata mun fahimta. مساتك وما أير التي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل دلفز نزل دلفز أنزل معنى إيسك بايروا لفز نزل ينالف أن سوكر ينزل تنزيلا لفز أنزل كما دي يا سوكر ينزل إنزالا وتببن تسكين أنت بذكر مصدري وتنسمع لمن علوم القرآن sukan ce akan ce anzala ga abinda aka saukar da shi bai daya lokaci guda karo guda, amma akan ce nazzala ga abinda aka saukar da shi kashi kashi. Kaga saukar da Alkur'ani daga Baitul Izza zuwa ga manzon Allah an saukar da shi ne kashi kashi. Wa Qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Tunda an saukar kashi kashi sai aka ce nazzala, amma a taura gaba daya aka saukar wa anzalat taurata linjila ma wal injila, saboda gaba daya aka saukar da su ba kashi kashi ba. An gane ko? Amma Qur'ani kuwa daki daki, yau aya 5, wata rana 10, wata rana sura, wata rana bai kai haka ba, wata rana doriya akan haka. Har kafirai suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida, dan me ba a saukar ba karo daya kawai a bayar da shi samfuri guda daya sai aka karkasa shi. Sai Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fuadat warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. An fahimta ku? Da haka dai nazzala abinda yake nuna wa kenan. Da haka Allah ya ce kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Amma an zala gaba daya. To sai dai duk da cewa wannan shine ma'anonin waɗannan fi'ilai guda biyu, to amma wani lokacin akan ɗauki ɗaya a kai shi don ya bada ma'anar ɗan uwansa, a ɗauki ɗaya shi ma a kai shi don ya bada ma'anar ɗan uwansa, amma asalin ma'anoninsu shine bambancin da ke tsakaninsu. Ai kaga Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba, sai ce anzala tare da cewa yana bada labarin saukar da shi kan manzon Allah wanda yake kashi kashi ne, amma sai ya kawo anzala da ma'anar me nazzala. Dan tun ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi, can ma ala abdihi, nan ma ala abdihi. Ina fatan kun fahimta. Wana a ɗauki wannan a kai can, ko a ɗauki wannan a kai can gurin, dan saboda nau'an tazance da sabunta magana ka rinka jin cewa ka shiga cikin sabon wani abu ba wanda ka taɓa wucewa ba. Nazzala alayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. An saukar da at-taura da linjila dan su zama siriya ga mutane, domin hudan linnas yana da alaka ne da anzala at-taurata wal injil. Sai kuma yace wa anzala al-furqan, wato an saukar da Alkur'ani dan kuma ya zama al-furqan, wato mai rabawa tsakanin ƙarya da gaskiya. An gane ko? To sai Allah ya ce innal ladzina kafaru bi ayati llah, lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah, lahum azabun shadid, suna da azaba mai tsanani a gobe kiyama. Wallahu azizun, ubangiji ta'ala mabuwayi ne, zintiqam, mai ɗaukan fansa ga waɗanda suka masa ba daidai ba. Ma'ana duk waɗanda suka kafirce masa, al-intiqam shine ɗaukan fansa, ramuwar gayya. Ubangiji subhanahu wataala yana amfani da waɗannan kalmomi don kusanto mana da nesa. In ba haka ba, waye sai ya cuci Allah ballantana a ce Allah zai rama? Duk wanda ya zalunce kansa ya zalunta. Amma zarabnahum walakin kanu anfusahum yuzlimun, saboda kansu suka zalunta. Amma sai Allah ke amfani da kalmomin, wato domin cutar da Ubangiji subhanahu wataala ne sa masa kishiya, sannan kuma rashin ladabi ne gare shi jingina masa da duk waɗannan ababai ne da Allah maɗaukakin sarki baya so. Da haka idan zai azaba sai ya zanto azaba ta intiqami, sakamakon jingina masa da, sakamakon sa masa kishiya, sai ya danke su da azaba, shine zuntiqam. Sai Allah ya ce
inna Allaha la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
إن الله للي الله تعالى لا يخفى عليه شيء باب أبن ديكي قويوا أغريش في الأرض شكين كسا ولا في السماء هكا باب أبن ديكي قويوا أغريش شكين سماء abin da ke cikin sama ya sani, abin da ke cikin ƙasa ya sani, ya san abu na ɓoye, ya san abu na bayyane, to ya san na ɓoye ma ballantana kuma na bayyane. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ba wani busasshen abu ko danye wanda yake da damshi a jikinsa face Allah ya san shi. Ba abin da yake fako ko wanda yake cikin teku a ƙarƙashin ƙasa face Allah madaukakin sarki ya san shi. Boyayyun al'amura da na bayyana duk ya sani. La yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Huwa allazi yusawwirukum. Ubangiji shine yake suranta ku. Fil arhami a cikin mahaifa ta mahaifanku mata. Kaifa yasha irin yadda ya ga dama. Tsawon da zaka yi a duniya kafa nawa ne? Fari ne kai ko baki ko wankan tarwada? Mai ƙarfi ne kai ko rago ne? Sannan kana cikin fararen fata ko bakakin fata ne? Kana cikin Larabawa ko cikin Turawa ko cikin yan Afirka? Ubangiji ya riga ya suranta kowa kaifa ya sha irin yadda ya ga dama. Wato kamar a cikin hakan akwai nuna wa Kirista su gane cewa Annabi Isa alaƙar shi da Allah madaukakin sarki alaƙa ce bainal khaliq wal makhluq, bainal abid wal ma'bud. Allah shine al khaliq, Annabi Isa kuma shine makhluq, wato Allah mai yin halitta ne, Annabi Isa kuma halittarsa akai. Allah shine abin bauta, Annabi Isa kuma bauta yake. Lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillah wala lil malaikatil muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsuruhum ilayhi jami'a. Dan haka Annabi Isa alayhi salam da dai baya kyamar kasancewar sabawa ga ubangijinsa. Alfahari yake na kasancewar sabawa. Shi yasa magana ta farko da ya fara yi a duniya, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya was salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Farkon maganarsa a duniya kenan, cewa inni abdullahi ni bawan Allah ne. Da haka aya cikin suratul nisa ita ce lan yasanki bal masihu an yakuna abdan lillahi. Duk wannan domin waɗannan wafdu badina jaran da suka zo wajen manzon Allah a fara yi musu shimfiɗa su gane cewa danganta ma Annabi Isa cewa Allah ne ko kuma jingina shi cewa shi dan Allah ne ko na ukun alloli ne kuskure ne. A'a, an suranta halittarsa a cikin mahaifa irin yadda aka suranta halittar sauran ɗaiɗaikun mutane. Waye suranta? Wanda yake da ikon surantawa. Huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa. Babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din shi kadai, tallin tal, bai da abokin tarayya. Al aziz kuma shine al aziz, wato mabuwayi, wanda ba abin da ke gagararsa. La yuzizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Sannan kuma al hakim, mai hikima cikin duk abin da ya dora na hukunce hukunce ko abin da ya tsaro na duniya ta gudana akai. Sai Allah ta
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
وبنجدتي هو الذي أنزل عليك الكتاب. الله شيني وندي سوكد للتافي أكنكا وان للتافي منه دقتكنسا آيات محكمات. Akwai ayoyi muhkamat waɗanda aka kyautata su ta fuskar zaɓen lafazan su, lafazin da ke ciki da harufan da ke cikin kowane lafazi sun dace da juna, ta yadda inda za ka cire fa ka sa ba a wurin ba zai kyau ba, ta yadda inda za ka cire ka ka kawo kaf a wajen, duk da kusancin mafitar waɗannan harufa guda biyu ba za su dace da juna ba. Shi ne muhkam, abin da aka kyautata shi, aka inganta shi ko aka ƙayata shi. Minhu ayatun, cikin Alkur'ani akwai ayoyi muhkamatun waɗanda aka ƙayata su ko aka kyautata su, hunna ummul kitab, su ne asalin littafi ɗin, su suka fi yawa a cikin littafi. Wa ukharu, akwai waɗansu ayoyin daban mutashabihat, masu kamanceceniya da juna, sun yi kama da juna ta fuskar lafazi amma kuma ma'anoninsu sun sha bamban, ko sun yi kama da juna ta hanyar abin da suka kunsa na ma'anoni guda biyu, amma sai ka iske ɗaya ma'anar mai kyau ce ɗaya ko mara kyau ce, amma kuma ka iya fassara su da kowace ɗaya cikin ma'anonin guda biyu, in larabci kake yi na yau da gobe ba alqur'ani ba ya zanto fassarar ta yi daidai, amma tunda alqur'ani ne dole ka fassara shi da ma'anar da ta dace da daidai, kada ka fassara shi da wanda ba ta dace da daidai ba. Da haka dai idan an ce muhkam, abin da aka kyautata shi, idan an ce mutashabih, abin da wato ya zanto daban-daban, yayi kama da juna ta fuskar ganin ido amma kuma yana da bambanci ta fuskar ma'anar, kamar yadda ake magana akan wato ainihin yan aljanna abin da za a ba su na kayan marmari, kullama ruzuqu minha min samaratir rizqan qalu هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون متشابها وجن غني ايدو اما كو مختلف وجن دندنو ايدان انت اما غني ايدو sai suga ah wannan da aka kawo yanzu daidai yake da najiya ai wannan daidai yake da na shekarun jiya ai wannan daidai yake da na dazu a ganin ido kenan sun yi kama da juna amma idan an dandana da baki fa sai a ji bambanci to haka ayoyin alqur'ani suke akwai muhkamat akwai kuma mutashabihat wannan ayar haka ta nuna cewa ayoyin qur'ani kashi biyu ne ko dai muhkamat ko mutashabihat wata ayar daban a cikin suratu hud sai ta nuna cewa gaba ɗaya ayoyin alqur'ani muhkamat alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir ma'ana gaba ɗaya ayoyin sa an mayar da su muhkamat shine uhkimat ayatu wata ayar cikin suratu zumar sai ta nuna cewa gaba ɗaya ayoyin sa mutashabihat Allahu nazzala ahsan alhadisi kitaban mutashabihan matani takashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hadi anan sai kitaban mutashabihan ma'ana gaba ɗaya qur'anin littafi ne mutashabihi anan kuma sai aka ce a'a minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat to me yake nufi da wannan ma'anoni abinda yake nufi da muhkamat a cikin suratu hud ana nufi kyautata shi ta fuskar lafazansa da abin da ya kunsa lalle qur'ani an kayatar da shi an kyautata shi mutukar kyautatawa abinda ake nufi da mutashabih a cikin suratul zumar ana nufin kamanceceniya da juna wajen gaskiya yadda suratul baqara da tsawanta gaskiya ne wahayi ne daga Allah wannan bai hana kul huwallahu ko suratul kausar da gazartarta ita ma gaskiya ne wahayi ne daga wajen Allah ba yadda aka yi mu'jiza da suratul baqara cewa in wani ya isa ya kawo irin ta kar wani ya ga dauka dan baqara tana da tsawo ne haka yi irin wannan kalubale dai idan mutum zai iya kawo daidai da kul huwallahu ahad ko suratul ikhlas ma'ana mutashabihan ne fil balagati mutashabihan fi sirqi mutashabihan fil fasahati mutashabihan fi kaunihi wahyan munazzalan min Allah ta'ala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina ba dan kun fahimta kaga zo me mutashabi mai kama da zuna ta kowane bangare to amma mutashabihi din dake nan da muhkamat din dake nan shi yasa sai malamai suka sabani dangane da fassarar sa suka kawo zantuka daban-daban har zance guda takwas kamar yadda Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an ne Ibn Jarir Tabari ya kunshi waɗannan zantuka guda takwas amma dai mafi fitowa fili daga cikin zantuka ko dai mu ce muhkamat sune an-nasikh dake cikin Al-Qur'ani mutashabihat al-mansukh dake cikin Al-Qur'ani akwai malaman da suka fassara shi haka minhu ayatun muhkamat daga cikinsa akwai ayoyi waɗanda suke shafe wasu ayoyin hunna ummul kitabi su suka fi yawa wa ukharu mutashabihat akwai kuma wadansu ayoyin daban wadanda su an shafe hukuncin su wannan sai baka hoton cewa a bisa ga wannan zanti tsakanin annasikh da almansukh a cikin alqur'ani wanne yafi yawa annasikh yafi almansukh yawa tunda an ce hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat haka wadansu malamai suka fassara cikin har akwai Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da agare wadansu malaman suka ce abinda ake nufi da muhkamat su ne ayoyin da ma'anarsu take fili ba a boye ba wanda suka kunshi bayanin halal suka kunshi bayanin haram sai kunshi bayanin wa'ad alkawali na gidan aljanna sai kunshi bayanin wa'id narko da azaba sai kunshi kissoci na annabawan baya sai kunshi bayanin abinda zai zo ranar tashin kiyama wannan su ne abinda ake kira muhkamat ay zahiratud dalala ma'anoninsu a fili suke akwai kuma ayoyin da suke mutashabihat ma'anarsu a boye take ba a santa ba su ne kamar alif lam mim ina fata an fahimta kaf ha ya ayin sad alif lam mim ra alif lam mim sad me ma'anarsa mutashabih ina fata an fahimta ma'ana sai zanto muhkam wanda ma'anarsa take fili mutashabih wanda ma'anarsa take boye ba a ce babu ita amma boye take ina fata an fahimta to kaga ayoyin da ma'anarsa take fili da waɗanda ma'anarsa take boye a cikin alqur'ani su ne suka fi yawa wanda ma'anarsa take fili dan Allah ta innahu laqawlun faslun wama huwa bil hazl wato kaga ma'anarsa ta fitowa fili kenan wannan shine zance na nawa kenan zance na biyu zance na uku cikin zantuka malaman da suka ce muhkamat a cikin ayoyin alqur'ani su ne wanda suke ɗaukar ma'ana ɗaya ba yadda za a yi ka kawo ta biyu su karɓa ina fata an fahimta qul huwallahu ahad tana da wata ma'ana banda cewa Allah shi kadai ne wani ya iya zuwa ya ce biyu ne ba yadda za a yi ta ɗauki cewa guda biyu ne bai ma ce ba wahid sai ya ce ahad saboda da aka ce wahid ila a samu sanin salis rabi khamis sadis haka za a ila amma ahad wato ahadiyya din ta fitika a cikin lafazin ahad daya ɗayan da baya da na biyu ko na uku Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kaga wato ainihin kasancewar sa daya ɗayan da baya da na biyu ko na uku ai daukan wannan ma'anar a wannan ayar baya da za a yi ka bata wata ma'ana da ba wannan ba ta dauka to wannan ya zama muhukan kenan mutashabihi wanda zai iya daukan ma'ana biyu ina fata an fahimta ya dauki wata ma'anar ya dauki kishiyarta ko ya dauki mai kyau ya dauki mara kyau ya danganci wanda ka bayyana kamar kalmar da sahabbai suka rinka amfani suna kiran manzon Allah ra'ina tana daukan ma'ana nawa biyu mai kyau da mara kyau yadda muka yasa ma aka ce da su la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u lil kafirin azabun alim an gane ko kamar yadda Allah siffanta annabi Isa da yake cewa manzo ne shi daga Allah sannan kuma wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wato kalma ce ta ubangiji da ya aika da ita zuwa ga nana maryamu shi annabi isa sannan ruhi ne minhu daga Allah lafazin minhu min din nan ta izanto wa tabaydiyati sai izanto annabi isa wani bangare ne na Allah kaga wannan mummunan ma'ana ce ko min din nan ta zanto cewa libtida'il ghayati annabi isa kasantaccen bawa ne daga Allah wanda ya halitta shi ya kasantar da shi inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahum min turabin thumma qala lahu kun fayakun tsakanin wannan ma'anonin guda biyu da ta farko da ta biyu wace ce mai kyau ta biyu amma kuma larabcin in an dauki larabcin inda ba a ce alqur'ani bane yana daukan wata ma'anar ma ta farkon mara kyau to kaga irin wannan sai zanto me mutashabi abinda zai dauki ma'ana da kishiyarta ya zo me mutashabi abinda zai dauki ma'ana guda daya ya zo me muhkam ina fata an fahimta to wannan zanten na uku yana da kwari kwarai da gaske idan an kwatanta da sauran zantuka baya hana zance na farko ya shigo cewa na saka manso baya hana zance na biyu kuma shi ma ya shiga amma wannan zanten yana da kwari kwarai da gaske dan idan mun zo gaba za ku fahimta ka tunda Allah ya ce hunna ummul kitab so muhkamat sune ummul kitab malamai suka ce an ce hunna ya nuna suna da yawa amma da aka zo ummul kitab ba a ce ba ummahatul kitab haka ne ko ba haka bane ba, tun da dai suna da yawa da sai a ce hunna ummahatul kitab, ina fata kun fahimta. To amma me yasa aka ce hunna sai aka ce ummul kitab? Kaga hunna mubtada, ummul kitab khabar din sa. Ma'ana saboda yawan su ne, idan ka hada su su duka suka zama ummu din, ba kowace ce a ita ɗaya ba ta zama ummu, sai in sun hadu su duka ne suka zama mai ummu. Allah ya ce waja'alna ibna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabuwatin zati qararin wa ma'in. Waja'alna ibna maryama, mun sanya danna na Maryamu shine Annabi Isa, wa ummuhu da mahaifiyarsa sai ce mai aya. Me yasa bai ce ba ayatai ne, tunda su biyu ne? Ina jin baku gane ba. Ma'ana an ce na danna na Maryamu da kuma itana na Maryamu din su biyun. Waja'alna ibna maryama ba ɗaya ba kenan, wa ummuhu biyu, sai aka ce mai aya. Su biyun mun sa su zama aya, amma da dan a ce su biyun mun sa su zanto ayoyi biyu. Ina fata an fahimta. Wato kenan kasantuwar Annabi Isa shi kadai ba anan ayar take ba, samuwar na na Maryamu din ita kadai ba anan ayar take ba. Inda ayar take da shi ya turo daga jikinta, aka fitar da shi daga jikinta ba tare da namiji ya sarrafa ita ba, anan ayar take. Ina fata an fahimta. To kaga su ma ummul kitab in ka hada su duka, wato ainihi anan ne suka zanto wato ummul kitab din, amma guda ɗaya ba ta zama ummul kitab ba. Kuma ummul kitab yana nufin mu'zamul kitab, mafi yawa, su suka fi yawa. Ana nufin aktsarul kitab, mafi rinjaye, yana nufin ghalibul kitab. A cikin alqur'ani mai girma muhkamat su suka fi yawa sama da mutashabihat, su suka fi yawa matuƙa ƙwarai da gaske. Ina fata an fahimta. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, amma waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata shine az-zayr, san zuciya, san kaucewa ta farkin gaskiya. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, sai su bi ayoyin da suke mutashabihai minhu cikin alqur'ani. To kaga anan sai ka dauki wannan ma'anar ta uku kenan, ayoyin da suke daukan ma'ana biyu, ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau, sai su kafa hujja da shi dan wannan ma'anar mara kyau shine fayattabi'una ma tashabaha minhu, sai su rinka bin mutashabihai suna hujja da su. Saboda me? Ibtigha al-fitnati, dan neman fitinan mutane cikin addinin su. Su kirkiro wata bid'a, sai su ce ga wata aya da ta daure musu gindi. Su kirkiro wani abu, su ce ga wani hadisi da ya daure musu gindi akai. Shi ko wannan ayar idan ka duba tana daukan ma'ana biyu ce. Ɗaya ma'anar mai kyau wanda take goyen bayan da goyen baya na waɗansu ayoyin da waɗansu hadisai. Ɗaya ma'anar mara kyau wanda ba ta da goyen bayan ko aya ɗaya ko hadisi ɗaya. To amma tunda suna son su gina mutane kan son zuciya, sai su jawo ayar da gangan, sai su ci wannan ma'anar mai kyau, sai su bayata ma'ana mai mara kyau, don ya kasance in ka ji lafazin ayar sun ce ita ce hujjar su, su ruɗe ka. Me kake bukata a matsayinka na musulmi? Aya ce ya kawo. Me kake bukata a matsayinka na musulmi? Hadisi ne ya kawo. Amma inda rikici yake, shin ayar na ɗauke da wannan ma'anar? In larabcinta ya nuna haka, wannan shine nufin Allah da saukar da ayar. In larabcin hadisin ya nuna haka, wannan shine nufin manzon Allah lokacin da ya furta hadisin. To anan ne inda gizo ke sakar. Kaga anan gurin na taba ganin wani littafi da Kirista suke cewa ai Qur'ani ma ya nuna Annabi Isa ɗa ne na Allah. Da aka ce me sai suka kawo wannan ayar, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, wato ruhi ne daga Allah, ma'ana kamar sashi ne shi na Allah, bangare ne shi na Allah, juz'i ne na Ubangiji. Ma'ana dan wannan minhu suka dauki min a matsayin tabi'iyya ce. A larabci akwai min tabi'iyya, amma ita Allah yake nufi a nan gurin. Musulmai suka ce a'a, min din nan lifti da ilghaya ce, abinda suke nunawa Ubangiji ne ya halitte shi shi da kansa, halitta ne shi na Allah, daga wurin Allah yake ba daga jikin Allah ba. Idan na ce daga wurinka nake, ya samu ban daga jikinka nake, daga jikinka ni wani bangare ne na jikinka, daga wurinka kuma yanzu na taho daga wurinka, ni daban kuma kai daban. Ina fata an fahimta. To wannan sai su dauki wannan aya, sai su abinda su bada wannan ma'anar. To anan gurin sai ka ce da su, to kar mu sha wahala ni da kai, kila kai ba za ka yadda ba akan min anan libtida'il ghaya, ni ba zan yadda ba da abinda kai kake so ka tabbatar na cewa min anan tabi'iyya ce. Mu kyaleta ni da kai in je in nemo waɗansu ayoyi da za su nuna min Annabi Isa ba bangare na Allah, ba bangare bane na Allah, bawa ne shi na Allah. kai kuma ka nemo waɗanda za su nuna maka karara wanda ba su da wata ma'ana cewa lalle shi bangare ne na Allah. Ni da muka tafi yawo cikin Alkur'ani sai na samu ayoyin wanda suka nuna shi bawa ne na Allah. Lan yastankiful masihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabuna. Ni sai na fahimci lalle bawa ne shi na Allah. In huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu masalan li bani Isra'il waja'alna ibn Maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Sai in samu waɗannan ayoyin duk su goye bayan fasaraka, kai kuma sai ka leka Qur'ani ta ko ina ba za ka samu wanda su goye bayan fasaraka. Shi yasa su malamai suka ce dukkan wani mutashabih dake cikin Alkur'ani sai ka samu akwai muhkam din da zai bayyana ma ma'anarsa. Shi mutashabih din an kyale ka dan wasa kwakwalwa bisa ga ka'idar Allah ta fa'ata biru ya ulul absari, bisa ga ka'idar sa ta afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqab. Dan kai tadabburi wasa kwakwalwa wannan din sai zanto sanadin da za a baka lada wasa kwakwalwa ka gano wace ma'ana ake nufi. Idan ka samu ma'anoni guda biyu, ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau, ka tabbatar mai kyan ake nufi, ba a nufin mara kyau din. Amma bintika cikin alqur'ani in ma ka kasa ganewa wace ake nufi, kaga wace waɗanne ayoyi za ka samu su gaskata ma ma'anar farko, wani ayoyi za ka samu waɗanda za su gaskata maka ta biyu. Duk ayoyin da ka samu sun gaskata ma'anar farko, to kenan ya nuna ba za ka samu waɗanda za su gaskata ma ma'ana ta biyu ba. Ya nuna wannan shi ake nufi cikin ayar, sai wannan ka samu lada da shi. Ina fata an fahimta. Ma'ana babu wani mutashabih face yana da me muhkam a cikin alqur'ani mai girma. Haka malamai suka ce. Amma waɗanda suke da son zuciya sai su ɗauki mutashabih kaɗai su yi me, su yi hujja da shi. Wannan ya kamata ku ɗauka a matsayin ka'ida. Manzon Allah ma ya bayyana su cikin hadisi, yace duk wanda kaga yana bibitar mutashabih yana kafa hujja da shi. Idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samma Allahu fahzarhum. Idan kaga waɗanda ke bin mutashabih cikin alqur'ani suna hujja da su, to ka tabbatar su Allah yake nufi dama a cikin alqur'ani da yace fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wilihi. Su ake nufi, dan haka ka kiyaye su, karka saurare su. Da zamana karatu da rana wajen tafsirin mata, sai a kawo wata aya, aka ce wani malami na kafa hujja da ita dangane da abin da ya shafi maulidi. Wata aya ce, aya ce cikin surat Yunus, Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Wa Allah ya ce da manzansa, ka ce da falalan Allah da rahamarsa, saboda haka su yi farin ciki. Sai suka nuna falalan Allah, wato haihuwar manzon Allah kenan. Fa bi zalika falyafrahu, dan haka sai su yi farin ciki da ranar haihuwar su kenan. Larabcin zai ɗauka haka, larabcin zai ɗauki wannan ma'anar, lallai haihuwar manzon Allah falala ce, ko ba haka ba? Fa bi zalika falyafrahu, to su yi farin ciki da ranar haihuwar, ma'ana su yi maulidi. To a nan gurin sai ka ce da shi wannan ayar, kafin ka lallai akwai waɗanda aka ta fara sauka a kan. Akwai Sayyidina Abubakar, akwai Umar, akwai Usman, akwai Ali, cikin sahabban manzon Allah gaba ɗaya, kuma lallai ya kamata sun yi imani da ita, kuma sun yi aiki da ita. Shin fassarar da kai mata ta cewa ana nufin haihuwar annabi tare da yin maulidi cikin haihuwar, ita haka suka fahimta? Abubakar ya yi shekara biyu na halifan musulmi bai taɓa yin maulidi ba. Umar ɗan Khattab kusan shekaru 8 bai taɓa yi ba. Usman shekaru 10 ko 12 bai taɓa yi ba. Ali shekaru 6 ko wani abu makamancin haka bai taɓa yi ba. Ina fata an fahimta. Duk ga su ne halifofin manzon Allah, ba su taɓa yi ba. To ta ina kenan ba su fahimci ayar ba su? Ko sun fahimta ba su yi aiki da ita ba? Ko sun fahimta amma ba ma'anar da kai ka fahimta ba? Cikin hukumar ne dai. Ko da kace ba su fahimta ba? Ko sun fahimta amma sun ƙi yin aiki da ita? Ko kuma sun fahimta amma ba kai yadda ka fahimta ba? Sun fassara ba kai yadda ka fassara ba? To idan kuka yi jayayya, kuka yi sabanin fassara tsakanin malamin garinku da mai fatawan garinku da Abubakar da Usman da Ali da Sayyidina Ali bin Abi Talib da Abubakar Siddiq da Umar da Usman, su sun ce kaza, mai fatawan garinku ko malamin garinku ya ce kaza, to wa za mu bi kenan? Ya ba mu shawara, ba za mu bi. Sai mu bi shi mu kyale su, ko mu bi su mu kyale shi? Kuma ma na ce musu magana ta biyu shine ahlari ishmawi iziyar risala har zuwa askari da muktasar, wannan da su muke koyan addini a nan gida. Alwala, taimama, shiga ban daki, duk komai da komai. to duk suka yi bayanin su gaba daya ba wanda yayi fasali na maulidi ba wanda yayi babi na maulidi ba wanda yake fasalan fil ihtifali bil maulidi nabawi babu to waɗannan masu da suka sai gaba daya waɗannan zaratan malamai da muke koyan alwala da tsarki da taimakon cikin littafan su ko dai mu ce sun jahilci mas'alar ne dan haka ba su kawo ba cikin littafan su ko kuma sun sani amma suka boye sani sun san maulidi gaskiya ne amma sun ki kawowa dan boye ilimi ko kuma sun sani amma da suka tashi rubutu su duka hudun sai suka manta ko kuma a aqidar su ba addini bane dan haka ba su kawo ba cikin hudun in ko mun ce addini ne sun ki kawowa to sun manta ne ko sun jahilta ko sun boye ilimi yan ko ba addini bane shikenan shi kuma suna bayanin addini ne da haka ba su kawo ba kaga wannan abu ne mai sauki duk wanda yake son ya kare sai ya zo ya yi bayani yadda za a fahimta mu dai ga bayanin mu mun yi to shi kuma sai ya nace bayanin ba tare da tayar da kura ba ko kwane-kwane dama hagu da a kai tsaye haka kai tsaye zuwa ganin su فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله سيسرن قبين أبن ديكي دا تشابهي سكين القرآن ابتغاء الفتنة دنكو قلن تايد دا فتنة وابتغاء تأويله كما دنكو قلن تأويل القرآن وانا آية رسنا دي جرمات وانا دي جسكي بند متشابه wanda yake da kishiya muhukam da muka gama bayanin sa wanda na san kowa ya gane akwai kuma abinda ake kira a cikin alqur'ani at-tashabuhul lafzi a cikin alqur'ani shi at-tashabuhu ne wanda bai da muhukam tilo yake shi kadai din sa amma at-tashabuhu kuma wanda yake da al-mutashabi wanda yake da muhukam kaga shi da bai yake at-tashabuhul lafzi wato kissa ce ta maimaito a cikin alqur'ani a duk inda ta maimaito sai aka kawo ta da lafuzza daban da inda ƴan uwanta suke kissar annabi ibrahim alaihi salam Allah ya maimaita ta cikin alqur'ani a cikin suratul anbiya anta wa laqad atayna ibrahima rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akifun kaga nan haka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akibun amma a cikin suratul shu'ara sai aka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun amma da din ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akibun a cikin suratul saffat sai aka ce iz qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun ba kin sa dai ba ce ba amma tan ma hadhihi at-tamasil allati antum nan ma ta'budun can ma za ta'budun duk kuma kissa dai to wannan shine abin da ke kira at-tashabuhul lafzi haka kissar annabi isa alaihi annabi musa alaihi salam lokacin da yaje wajen fir'auna yace kaza ya kaza in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta bin sabil ka ati bi ayati in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta dangun kuma awalau ji'ta ka bi sai mabin qala fati bihi tambiha tambihi duk kuma kissa dai قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين في سوره الاعراف هنا اما قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين في سوره الشعراء ياتوك بكل ساحر عليم الاعراف ياتوك بكل ساحر عليم الشعراء تنسين التشابه اللفظ تنسي كما هنا دلت تفيد ده malamai suka wallafa ba sai wa daya daga cikin su zan fada muku akwai abin da ake kira al-mutashabih wanda Imam al-Karmani wanda shi akan wannan yayi bahasi a cikin Al-Qur'ani ma'ana a dauko nan a harhada a jona a fada maka sakamakon a fitar da natija to shi ya ta bamban da mutashabih wanda yake da kishiya na muhukam a mutashabih ne da ma'ana at-tashabuhul lafzi suna da yawa littafan da aka bayyana aka wallafa a wannan tun daga shekara 800 din farko na musulunci ko 500 din farko zuwa yau duk ana ta wallafa akai a babi na ulumul qur'an ibtida'a alfitnati wa ibtida'a ta'wilihi ta'wilihi me ake nufi da ta'wil lafazin at-ta'wil yana daukar ma'anan tafsir, wato sai su rinka bin mutashabihi don kokarin fassara shi. Fassara shi da me? Da mummunar ma'ana tasu. Idan mun fassara ta'awil shine wato fassara. Sannan ta'awil yana zuwa haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amru. Idan ka ba da labari kace yau wani zai zo, sai kuma wanan ya zo, to zuwan wanan ya zama tawilin abin da kai kai ka fadada su. Ina fata an fahimta. Shi yasa Allah yace game da kafirai, hal yanzuruna illa ta'awila yawma ya'ti ta'awiluhu yaqulu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ma'ana manzon Allah ya fadi kiyama da abin da ke ciki, ba abin da suke jira sai wannan abin da manzon Allah ya fada ya tabbata. Da kiyama ta tsaya sai gashi fassaran abin da ko makomar abin da manzon Allah ya fada da baka yau gashi ya zo, kaga makomar abu kenan. Sannan akwai tawili wanda ake magana akan sa cikin usulul fiqh, to wannan babin sai yana da fadi, amma a jumlata a dunkule yana daukar ma'ana guda uku. Tawili wato kikkiawa, wanda shine daukan lafazi ka bashi wata ma'ana da ba ita ce ta fitowa ba cikin sa saboda wani dalili da ka dogara da shi, wannan tawili mai kyau kenan. Wannan yana nan. Sannan akwai daukan lafazi ka bashi ma'ana wadda take ba ita ta fitowa ba amma baka da dalili, kawai sai son zuciya. Wancan na farko ma'anar ba ita ta fito a cikin sa ba amma kana da dalilin da ya tilasta ka bashi wannan ma'anar. Wannan na biyu ba ita ce ma'anar da tafi dacewa a ba lafazin ba amma baka da dalili da ka dogara da shi. Na uku wato shine ake kira at-ta'wil al-ba'id, tawili na nesa kenan, wanda shine abun zargi shi yan bid'a suke. Sannan kuma akwai tawili da ma'anar at-tala'ub bi kalamillahi, wato mutum yayi wasa da littafin Allah ya dauki wata kalma ya bata ma'anar da kwata-kwata ba za ta dauka ba, kawai dan son zuciyarsa. Kamar yadda in shi'a suke cewa fadin Allah ta'ala inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara, Allah na umartan ku yanka saniya, sai suka ce abinda ake nufi da wannan saniya din na Aisha matar Annabi. Kaga wannan mummunan fassara ne, kawai dan kiyayya ga mahaifinta sayyidina Abubakar Siddiq. To kaga wannan ya zama at-tala'ub bi kalamillahi ta'ala, yana daga cikin at-tala'ub bi kalamillahi ta'ala abinda ake kira at-tafsirul ishari, tafsiri na ishara, wanda sufa yake yi su dauki aya su ba ta ma'ana daban su tsiraita ta daga hakikanin ma'ana. Ina fata an fahimta. Wanda kwata-kwata ba za ta dauka ba, to wannan tafsirul ishari ne. To ciki akwai na nesa akwai na kusa, yana daga cikin tafsirul ishari wanda bai nisa da yawa ba dai, na kusa ne tunda dai ma'anonin da ya ba'ar mai kyau ne amma lafazin ba zai taimake su ba. Abinda al-Imam al-Baydawi ya fassara, ya ayyuhallazina amanu nusbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun, yace isbiru fi salati subhi kenan, wa sabiru fi salati zuhur, gane ku, wa rabitu wattaqu Allah salatul maghrib kina la'allakum tuflihuna fi salati al-isha'i. Ma'ana sai zato ga fadin sun tafsir al-ishari ne wannan ayi, isbiru fi salati subhi kina, wa sabiru fi salati zuhri, wa rabitu fi salati al-asri, an gane ku, wattaqu Allah fi salati al-maghrib la'allakum tuflihuna fi salati al-isha'i. Tafsir al-ishari ne wannan ayi gaskiya, kawai dai bai dauko ma'anoni da a gulat daga cikin sufiya suke dauka su abin nan ba. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa tawilihi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah, babu wanda ya san tawilin sa sai Allah. War rasikhuna fil ilmi, tabbatattu cikin ilmi, yaquluna amanna bihi, me ake nufi da babu wanda ya san tawilin sa sai Allah? To anan gurin ne wata magana take tasowa karkashin wannan aya. Na faɗa muku ayar tana da babban al'amari sosai. Idan muka ce su waɗanda suke da son zuciya suna bin mutashabi, kar ku manta mun ce mutashabi ko dai ya zanto mansukh, mutashabi ko ya zanto mai ɗauke da ma'ana biyu, ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau, mutashabi ko ya zanto mai ɓoyayyiyar ma'ana. Masu son zuciya sai su rinka bin mutashabi don su ba shi ma'ana mara kyau su fassara shi da ita. Ibtigha'a al-fitna, don fitinan mutane cikin addini, wa ibtigha'a tawilihi, don ƙoƙarin kautar da ko don ƙoƙarin fassara lafazin da wannan ma'anar da suke nufi. Ta'awil ka ce fassara don ƙoƙarin fassara lafazin da ita ma'anar da suke nufi mara kyau ɗin. Sai Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san ta'wilin sa fassaran lafazin hakikanin fassara sai Allah madaukakin sarki. To tunda Allah ne ya sani, gashi mutashabih ne, sai in koma cikin wani muhkam in ga yaya Allah ya bayyana shi, tunda shi ya san ma'anar sa. Ina fatan kun fahimta. Amma idan kawai na biye wa fassaran mai fassara ya bayyana fassara na san zuciya na bisi Allah kuma ya ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah. To kaga anan da na koma wani muhakkam ya bani ma'ana mai kyau, sai in ce to kai ma'anar da ka bayar mara kyau ce, kuma Allah ya nuna dama bawan da ya san ma'anar sai shi, dan haka wanda ya faɗa mai kyau cikin muhakkam ita za mu ɗauka ta kankan ba ta da kyau. Tunda Allah ya ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Arasikhuna fil ilmi, tabbatattu cikin ilmi. Laqad rasakhat fil qalbi minni mawaddatun li layla abad ayyamaha ko abad ayyamuha an taghayyara. Ma'ana ar-rusukh, tabbatuwar abu. Warasikhuna fil ilmi, tabbatattu cikin ilmi. Yaquluna amanna bi. To anan gurin ne aka yi sabani na biyu. Shi lafazin warasikhuna fil ilmi sabuwar jumla ce, wato ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تكتشن زنتي. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. زنتي نبي ونبا دا على كده وانتا حكا وانسا معلم ومن تفسير سكتي سيد انتو بند الله باون دي سمو تشابه تندكو باون دي سني كده انسي اكوما تشين اندو يبيناتي دنيا من بيانسا. اما اذا مكتي ابن دا اكي نفي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم با wanda ya san tawilin sa sai Allah sai kuma tabbatattu cikin ilimi. Ina fata an fahimta. Sai zanto arrasikhuna fil ilmi sun san fassaran mutasabi, amma idan muka dauki maganar farko arrasikhuna fil ilmi ba su san fassarar sa ba. Yaquluna amanna bihi, kawai abin da suke cewa mun yi imani da shi amma ba su san fassarar shi ba. Ina fata an fahimta. To cikin ma'anonin guda biyu wacce zamu dauka, idan muka dauki ma'ana ta farko li'irabi zai fita makon mu, amma abinda suke nuna a lokacin ashe su arrasikhuna fil ilmi za su iya sani ne idan Allah ya bayyana shi a wani wurin, domin Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. In ya bayyana shi cikin muhkam karshe dai ilmin nashi ne, amma ya bayyana baya hana mutane su sani. Ina fata an fahimta. Idan ko mun ce a'a illa Allahu warrasikhuna fil ilmi, su ma arrasikhuna fil ilmi din a dai wannan ma'anan ba su suka sani da kansu ba, Allah ne ya sanar da su. Karshe sai natija ta koma daya. To kasancewar Allah ya sani, arrasikhuna fil ilmi sun sani, shike nuna da ilimin Allah da nasu, ko da sanin Allah game da wannan da sanin su ya zama daidai wa daida? A'a, Allah ya san abin cikakken sani, su kuma sun san dan abin da Allah ya so su sani game da wannan abin. Da haka sai zanto na Ubangiji shine cikakke, so kuma nasu ba nakasasshe ne, saboda ka'idar wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ina fatan ya fito fili. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sace dukkanin su daga wajen Ubangijin mu yake. Wa ma yadhakkaru, babu wanda yake daukan wa'azi na alqur'ani illa ulul albab, sai ma'abuta hankali. Allah ya sa mu cikin su. Sai aya da zamu rufe, aya ta 1 da ta 2.
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إن الله لا يخلف الميعاد.
Ubangiji yace rabbana la tuzigh qulubana, yana hikaito mana arrasikhuna fil ilmi, saboda imanin su sai suna cewa rabbana, ya ubangijin mu, la tuzigh qulubana, karka kautar da zukatan mu, karka sa mata zaizi, irin yadda alladhina yattabi'una ma tashabaha, suke da zaizi a cikin zukatan su. La tuzigh qulubana, karka kautar da zukatan mu, ba'da idza hadaytana, bayan ka riga ka shiryar da mu. Wa hab lana min ladunka rahma, ka ba mu baiwa ta rahama daga gare ka. Innaka antal wahhab, lalle ya Allah kane al wahhab. Rabbana, ya ubangijin mu, innaka jami'un nasi, lalle kai ne wanda zai tattara mutane. Li yawmin la rayba fihi, a yinin da babu kokonto cikin sa, shine irin ranan tar kiyama. Yawma yajma'ukum li yawmin jam'i, zalika yawmut taghabun, kai za ka tara mutane a wannan yini wanda babu kokonto cikin sa. Inna Allah la yukhliful mi'ad, lalle Allah ta'ala baya saba wa'adinsa da ya riga ya dora. Ku yi hakuri tsawaita da muka yi kan wancan aya, lalle hakan ya kamata ne. Kuma ina tabbatar muku da cewa rabin abin da ya kamata mu faɗa game da ita ba mu faɗa ba, amma dai abin da aka faɗa alal qalli ya bada mabudai na cikin ku akwai ɗaliban ilimi da idan sun koma littattafan tafsiri kuma za su ƙara haɓaka abin, sun samu wata ƙa'ida nuqratul intilaq yantaliquna minha insha Allah ta'ala. Abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya shafi mu lad, wanda muka yi kokari Allah ya shafi mu gobe, Allah ya kai mu gobe.